صلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قوم ديدي قوات رمضان شكرا تدبو ديادة داري حدود أربعين دا حدود hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace da 1 ga watan 4 shekara ta 2023 a lissafin yan albashi ga mu a wannan majalisi na Masjid al-Ansar a wannan gari na Kumu Akko local government jihar Gombe Nigeria don ci gaba da darasin mu na musamman a wannan wata na Ramadan da ya shafi iyaye mata. Idan za ku iya tunawa muna magana akan yaya za ki kare aurenki, ki kiyaye aurenki, ki kula da aurenki ko sai muke ta kawo abubuwan da yake sa namiji ya zuciya ya sake matarsa ko aure ya mutu ko ita ma ta yi fushi shi ma ya yi fushi a rabu ko wasu dalilai na dole da suke sa wato dole namiji ya rabu da matarsa. To su muke tattaunawa kuma akan su zamu kammala yau in Allah ya sada. A baya mun fada raunin Allah a baya mun fada raunin addini daga cikin dalilan da yake kashe aure akwai raunin addini. Idan addinin ma'aurata guda biyu yana da rauni to aure yana iya mutuwa saboda wannan dalilin. Mummunan hali ko a ce mugun hali na matar ko namijin. Na uku na tuntunin aka ce suka waye haba yaushe yanzu a auren dole. Idan an ce auren dole ma'ana tilastawa ma'aurata ko dai a tilastawa ita matar a ce sai ta aure shi ko shi a tilasta masa ya ce sai ya aure ta, wannan ma yakan sa aure ba zai yi nisan kwana ba. Kin miji ko kin mata, kiyayya mutum ya je yana kinta baya santa da rashin dacewa shine abu na hudu ko sai abu na biyar albashin mata, sa ido akan albashin mata. Sai abu na shida yada sirrin ma'aurata. Sai abu na bakwai neman saki, a ce miji ya sake ni a dole kuma mutum ya nace akan haka shi ma aure yana iya mutuwa saboda shi. Sai abu na takwas gaggawan saki daga miji, bini da an mai abu sai ya ce shi fa zai saki. In Allah ya jarbe ki da miji dan gaggawa nan da nan sai ya ce sallamar ki zai yi, to shi ma aure baya dadewa. Abu na tara bambancin shekaru mai yawa. Idan aka samu bambancin shekaru mai yawa tsakanin ma'aurata ana iya samun matsala a wani wurin, auren baya dadewa. Wannan shine muka tsaya a kansa a ajiye kenan. Malamai suna fada cewa nayi bayani na manzo Allah ya auri Nana Aisha, shi a lokacin da ya aure ta yana da shekara 52 ko shekara 53 shi annabi. Ita kuma nana Aisha ta tare a gidansa tana da shekara 9. To amma mun yi bayani cewa wannan annabi ne, kin ga shi abinda mu yake zuwa mana na rauni da matsaloli shi baya zuwa jinsa. Allah ya riga ya tsare shi, Allah ya riga ya kare shi, daka ba shi da wata mushkila kwata-kwata a saman da aka dora nan saman. To amma a yau da gobe ya nuna mana muna da matsaloli da damuwoyi da mushkiloli da ake ta fama tsakanin yarinya yar karama da ta aure mutum mai shekaru. In annabi ya yi wannan ba mushkila, ko sahabbansa imanin su da kulawarsu ba za a hada da tamu ba. Daka malamai suka ce lalle shekaru, bambancin shekaru tsakanin ma'aurata inda yayi yawa, girman yayi yawa. Dama normal mace tana auren mijin da ai ya fita shekaru ne, amma shekarun kasu yawa. Wata rana akwai wani shiri da ake yi mai suna Nurun Aladdarb. Nurun Aladdarb a ƙasar Saudiya, babban malami mai fatawa a wannan ƙasa, Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah Ali Sheikh, mufti al'am mai bada fatawa na gaba daya. Ko kuka yi ta nesa in za ta iya ka ci tafiya da ita, ka ji ina za ta tsaya, ba matsala yake. Mai bada fatawa a ƙasar Saudiya na gaba daya yana cikin bayar da fatawa, sai wata yarinya matar aure sai ta kira shi a waya, ta kira shi ta ce malam ina da fatawa, ina da tambaya. Ya ce me tambayarki? Ta ce ni ina da aure kuma an yi min aure, ina da ƙarancin shekaru na ba su da yawa, a yanzu haka ma ina da ƴaƴa 4 a gidan mijina. Babba daga cikin ƴaƴana, babban ɗana shekararsa 17 ne, amma mijina ya girme ni da shekara 30. Da aka irga shekaruna da na mijina, shekara 30 ya bani, kamar ita tana da shekara 20 ta auri mai shekara 50. Ai ana dan tabawa anan ko? To ita tace matsala ta malam shine yau mun shekara 10 ya kaurace mun a shimfida, baya bani haƙƙin shimfida, me yasa ya tsufa ba lafiya, an samu larura? Tace gaskiya malam bazan iya haƙura ba, ina jiyewa kaina tsoron kan na je na zina, kan na fada cikin fitina, a bani fatawa. Ga ƴaƴa 4, ga yau mijina ya share shekara 10 ba ma hada shimfida da shi, ba wai dan yana kina ko baya so na ba, a bai da lafiya. Kin ga abin da ake fada ko? Za ku iya bashi auren yanzu ya aura shekara 1 2 3 4 da dan dama-daman sa ana lallabawa, amma in shekarun suka haura da yawa, to namiji in ya girma yin shekaru da yawa bai da shawar mace da yawa, to sai a sama masa tsohuwa irin sa ta kub, zama da kyar tashi da kyar su je can su karata, amma ba a hada shi da yarinya yar karama ya zo ya shiga hakinta ba. Tace yanzu malam ya halatta in nemi saki, babban malami al-mufti al-am al-sheikh Abdulaziz ibn Abdullah Ali Sheikh yace ya halatta ki nemi ya sake ki matukar kin ga ba za ki iya hakura ba. Dan haka fatawar ita ce duk matar da take karkashin wani miji baya iya sauke mata nauyinta na auratayya saboda ba shi da lafiya, saboda yana da larura. To in ta ga za ta iya hakuri ta ci gaba da zama da shi haka har abada, to tai ta zama Allah sa albarka, shikenan ita ta yanka wa kanta tiketin hakuri. Idan ku ta ga gaskiya za ta cutu, kar ta zo tana neman direban sa ko ƴaƴansa samari ko wasu makota, ko ta rinka jin tana cikin wani yanayin da za ta ji saba wa Allah. To da ta saba wa Allah, wanda ta saba wa ra'ayinsa ta rabu da shi, ta je ta auri wani wanda zai iya kulawa da ita, shi kuma a nema masa wata tsohuwa wanda ita ma ba ta da larurar namiji. Wannan shine abin da malamai suke faɗa, kuma wannan yana faruwa da yawa. Miji na bai da lafiya, yau shekara 7 nayi, Allah bai kaddara ya samu sauki ba, ni malam ina cikin wani yanayi. Ya halatta idan kin ga ba za ki iya hakura ba, a rabu na mai lafiya. Akwai wani bawan Allah, Allah ya masa albarka, yana zaune da matansa hudu, sai larura ta same shi. Larurar ta taba masa kimarsa, ba zai iya sauke nauyin shimfiɗa ga iyalinsa ba. A cikin matan akwai masu ƙananan shekaru, akwai dattawa, ga arziki, ga dukiya Allah ya bashi, amma kuma in dare yayi matan ba miji, kawai sai ya tara su ya ce ina da mijin da ku, ina so za mu yi shawara. Ni dai ga yanda Allah ya yi ni, na shiga larura, ciwo ya kama ni, kuma likita ya tabbatar cewa ba zan iya wani abu ba, kuma ga haƙƙi na aure tsakaninmu. To ina ba da shawara, duk wacce ta ga za ta iya hakuri da ni a haka, mu ci gaba da zama har Allah ya sa lokaci na yayi, to bismillah ni a shirye nake, zan ci gaba da zama da ita, zan taimaka mata. Amma fa ba ta da miji a shimfiɗa. Suka yi shiru, yace kuma wacce kuma ta ga za ta tafi ban hana ta ba, saboda larura ce ta same ni, ni kuma ba zan shiga hakkinta ba. Kinga wannan mai ilimi ne, wannan mai tausayi ne, wannan mai jin kai ne. Yace ba damuwa, yanzu in kin yadda zan rubuta takarda na sake ki, kuma zan kyautata miki dan ba ta dan abun duniya da za ta je ta ƙara sabon aure da jari. Ce kuma ƴaƴana, in za ki rike zan ci gaba da bada abin da za a rike su, in kuma za a bar mun su anan, in ci gaba da kulawa da su da makarantar su, babu damuwa, ko yaushe za ki kawo musu ziyara. Wasu manyan matan masu shekaru suka ce ba komai, sun ci moriyar su a shekarun baya, su ma yanzu shekaru wajen 50-60, ina za su fita su je su yi wani aure, suna da ƴaƴa da jikoki. Suka ce sun haƙura, ba damuwa, za su ci gaba da zama da shi. Kananan masu kananan shekaru suka ce gaskiya suna masu fatan alheri, kuma suna masu addu'a, Allah ya ba shi lafiya, amma a ba su dama za su fita, za su je su ƙara aure. Suka yi godiya, aka karɓi lafiya. Wannan shine Islam, wannan shine Musulunci. Yaro ƙarami ma zai iya samuwa da wannan. Yanzu wani lokacin mutum zai zo je tafka hadari na mota, yazo ya taba spinal cord ɗinsa, ko ya taba masa lakarsa, ko ya taba mai kimarsa, a yi magani gashi ya warke, amma shi da harkar mace babu. To irin wannan gaskiya kar mutum yazo ya ci gaba da cutar da matarsa, ya kamata ya sauwaƙe mata, ko ya bata dama, in za ta iya haƙuri to haka ake so, in dai za ta yi haƙuri. Idan kuma ba za ta haƙura ba, to da Allah kar a yi faɗa da ita, kuma kada a yaƙe ta, tana da haƙƙi, tana da dama ta yi haka. Abu na goma yana da alaƙa da wannan, da aure yake mutuwa da shi, shine rashin gamsar da juna tsakanin ma'aurata. Na aure shi, tunda na aure shi, wallahi baya gamsar da ni, ni wallahi zaman haƙuri nake da shi, gaskiya ni ba zan iya ba, to kinga aure bai zai yiwu ba tunda baya gamsar da ita. A'a, shi mutum ne da yana da bukata da yawa, a ni tunda na aure ta ba ta gamsar da ni, ba ta biya min bukata, kullum fada muke da ita, tana kaurace min, ina ta bin ta tana guduna, gaskiya ni ba zan iya ba. To wannan ma yana kashe aure. Shi yasa ana so a samu daidaito tsakanin bukatar namiji da bukatar mace. Idan mace ta fi namiji bukata, in yana da larura shi ma akwai damuwa. Idan namijin ya fi matar bukata, shi ma akwai matsantawa da takurawa. Amma wasu matan suna yin dabara, sai su ce a ba komai na ma izini ka ƙara aure. Ka je ka ƙara aure cin da ni ga yadda nake. Ba damuwa, ka je ka ƙara aure. Bi za ka ƙara uku za ka yi babu damuwa. Ni dai matar ka ce. Wata kuma tana cikin wannan larura kuma ba za ta bari a ƙara auren ba. Saboda fitinan niyya ce, baki masa adalci ba, baki wa kanki adalci ba. Da haka duk wanda mijinta ya zama bukatarsa ta fitata, kuma har ya nuna damuwa da fushi, kuma ke ba za ki iya gamsar da shi ba, ba shi dama ya je aure. Daman damar ba a hannunki take ba, amma ina nufin dan bayani ne, kawai husulhun ta yi je kara aure, watakila ya auro wacce za ta yi daidai da shi, ke kuma ki ta zama haƙuri da haka, tunda haka Allah ya riga ya yi ki. Kuma mutum zai iya canja matarsa ba in haka Allah ya yi ta. Kamar yadda kema ba ki saki canja mijinki ba, matukar ga yanda yake. Ba za ki canja shi ba, zai canja ki ba. Tunda ba ya canja juna, sai a haƙura. Ko ai haƙuri a zauna a haka, ko a haƙura da auren. Allah ya bamu yadda zamu. Kuma wannan yana cikin wato abubuwa masu muhimmanci da iyaye ya kamata su gane a kan harkar auratayya. Yanzu wani lokacin za ki ga kullum wance tana ta faɗa da mijinta. Idan aka zaunar da ita aka tambaye ta, wai me yake miki, ba za ta iya bayanin me yake mata ba. Kunya take ji, ba za ta iya faɗa ba. Yana da rauni ne mijin. Da haka sai ta rinƙa jin haushinsa. Ta zo, kun kora ta, ta daɗa zuwa, kun daɗa korarta. Ku sa manyan mata su zauna da ita. Ko wata yadda ta zauna da ita a keɓance, tunda keɓuwarta ba za ta iya gaya miki ba, baban ba za ta iya faɗa ba. Ba mamaki ki ji ga uzurin. Wata ta ce haka nake cikin wannan yanayi. Daga wata ƙasa wata ta kira ni a cikin ƙasashen Afirka nan. Ta ce dan Allah mallam, naji kana wa'azi wa mata. Don Allah ka yi wa iyaye mata nasiha su rinƙa binciken halin da ‘ya’yansu suke ciki. Sannan kuma su rinƙa sanin wa za su aura ‘ya’yansu. Ta ce sau da yawa sai iyaye su duba babban mutum saboda abin da ya mallaka, dukiyar da yake da ita, kazaɗin da yake da shi. Sai a duba, amma ba a duba a lafiyarsa da yanayi da zai iya kulawa da yarinyar nan. Ba ci da sha ne kaɗai zaman aure ba fa. Ta ce ga mijina nan ya aure ni mallam. Ta ce wallahi wallahi bai da lafiya. Na rantse maka, tana kuka, tana wallahi ba shi da lafiya. Duk abin da mace take yi wa namiji za ka zo ka yi masa bai san ana yi ba. Kuma babu shi dai harkar mace ba ta gabansa. Tunda muka yi auren nan haka nake zaman kuka, zaman bakin ciki. Na yi wa iyayena magana sun ce wai na je na yi haƙuri. Ai kukan daɗi nake tunda akwai ci da sha. Ta ce dan Allah zan baka lambar wayan babana, ka taimake ni ka yi masa magana. Na ce to ai kin ga ba a Najeriya ba ne. Ta ce ina jin wa'azinka, kai mai magana a taimaka mun, ni kan auren nan a kashe mun shi. In ba haka ba gaskiya an cuce ni. Yanzu daidai ne wannan dan Allah a ajiye yarinya a cikin wannan yanayi, a shiga hakkinta. Da haka wannan gaba malamai sun yi rubutu a cikin littattafai cewa sababi ne da yake kashe aure rashin gamsar da juna a tsakani. To ke kuma ba wai daga yau ki tashi ki je ki kama rikici da mijinki ce ai kin ji karatu ga abin da aka ce aure zai mutu, ba haka nake nufi ba. Ina bayani ne yana iya zama dalilin da aure zai mutu. Ba cewa aka yi duk matar da mijinta bai gamsar da ita ba ta je ta kashe aure, ba haka aka faɗa ba. Haka kuma ba cewa aka yi duk mijin da matarsa ba ta gamsar da shi ya je ya kashe aure ba, ba fa haka ake nufi ba. A'a, sababi ne daga cikin sababban mutuwar aure. Abu na 11, butulci. yana kashe aure shine suke cewa juhudun ni'ami wal hasanati butulci ai kai miki abin arziki ba ki yabawa ke halinki ke dabi'arki ai miki ki gode ai miki ki yaba ba ki yi kullun yar korafi ce ke kullun suka ya dinka miki baki fada ya dinka ba kuma ba za ki iya godiya ba ya taimaki iyayenki baki fada ya taimaki iyayenki ba kuma ba za ki godiya ba ya kai ki umra ya kai ki hajji ba godiyar Allah yana dauko fasfon uwarsa zai kaita sai kin kama kishi yau kuma da hajji ya za a tafi ne bayan an riga an kai ki makale masa zaki cingam ne da kullun yana nanake da ke to wannan matsala ta butulci ana iya samu daga wajen miji ana iya samu daga wajen ita kanta matar ko a wajen miji ko a wajen mata idan miji ya zama bai da godiyar Allah duk hidimar da ake masa duk hidimar da ake masa ba zai ce ya gode Allah ya saka da alheri ba to wannan miji ya zama mai matsala mai damuwa kenan dan haka ya kamata mu zama mu ma'aurata masu nuna masu yabawa da godewa idan an kyautata mana ko idan an faranta mana amma mace ta zama butulu ba ta godiya in zai kawo ba za ta ce ta gode ba in zai tafi ba za ta ce ta gode ba yanzu a cikin ku miji yakan iya zuwa ya mata abun goma ta arziki wallahi haka zai tashi ba za ta iya bude baki ta ce Allah maka albarka Allah karo arziki ba ba kwai sai kadan a cikin ku wani ya kawo abun arziki ya miko tace yace zo ki karba mana sai tace ajiya nan mana ki ji wulakanci fa zo ki karba tace ajiya nan kuma ita aka sayo wa abun arziki yan abubuwan nan ne na bakin titi bankararrun nan da wannan na cikin takarda mai dan maiƙo maiƙon nan mai garin karagon nan da dumi-dumin sanga miki na yamma ajiya nan da biredi jani in ja ka mai shegel laushi ai na san abin da kuke so ai wata tace tab ai iya burgewa da daddaren nan a kawo maka lafiyayyen tsiranka wai in ji mata wai me ya fi raina cin tsiran mata tace a kawo maka tsiran nan mai gidanka ya hada maka da biredi jani in ja ka nace wani biredi ne jani in ja ka mai shegel laushin nan kana ja in ka sa sai ka ji yana tafiya in ka tukuikuya masa nama a ciki ka jefa a baki ji za ka yi kamar ka tashi sama ai shi yasa duk mijin da yake son zaman lafiya da matarsa to ya rinka kawo tsire akai akai zai ga ladabi da biyayya kan ba magana in ya dawo sai an tsuguna an dawo ne to sanda kawo ya rike kawo ledar saboda ai ta san ledar ta tace ai Allah ya ba ku maza masu kyauta dan haka idan an muku ku rinka mutuntawa ku rinka darasawa ku rinka kimantawa a Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito hadisi yace khatabana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi mana huduba wata rana a cikin hudubar sai yace a wa mata tasaddaqna ya ma'asharan nisa ku yawaita yin sadaka ya ku taron mata ina ba ku shawara ku yawaita sadaka kuma har yau har gobe duk inda mace take in tana son zaman lafiya saboda wannan hadisin to ta rinka yin sadaka a gidanki sadakar abinci sadakar dan kudi, dan kuli-kuli, yar alawa, dan minti, a raba wa yara, a sayi gyada a raba musu, a sayi rake, a yanka wa yara, a babbasu. Wallahi mace ba ta zaman aure sai da sadaka. Kin ga wannan mijin fandararre da Allah ya jarbe ki da shi, wallahi idan ba kiya sadaka zai ta miki azaba ne. Amma ana iya mallake miji da yawan yin sadaka. In naga ka fitine ne, wallahi sai in da karago zan sarrafa ka, da kuli-kuli zan rinka saya ina bada sadaka, in ce ya Allah, ya Allah ka dora ni akan sa. Allah, Allah, baban ummi, Allah, Allah, Allah ka taimake ni akan sa baban ummi. Kina dan bada dan minti wa yara, sai ki ce ku yi min addu'a. Yaranki masu dan abin nan ki ce zo nan ga wannan ku min addu'a, ku ce Allah taimake ni akan babanku. Za su ce amin. Yan ƙananan yara ne ba wayo ai. To kuma Allah yana karban addu'ar su. Kin ga Allah ya taimake ki a wannan zamanin, mijinki ya zama a tafin hannunki, ai na miki murna wallahi. Ha kwarai da gaske. Ko ba haka bane? To Annabi yace ya ku taron mata, ku yawaita sadaka. Ni ma ina gaya muku matan duniya da kuke jin mu a ko ina, ku fa yawaita yin sadaka kamar yadda manzo Allah yace ku yi sadaka. Kake zama maruwaciya asali, bai kamata mamaci ta zama maruwaciya ba. Amma alhamdulillah bincike yanzu ya tabbatar mana, ko da irin taimakon addini ne, in dai mace tana da wadata to taimakon da take barwa yafi na miji. Mata sun fi taimakawa addini a inda suke da hali. Dan a kasashe a duniya akwai manyan masallatai tafka-tafka na azo a gani a fada a duniya, wanda sai ki ji an ce wata mace ce ta gina. Yanzu a kasar Misra, idan an je wata unguwa da ake cewa 6 October da Larabci 6 October, akwai wani zubgeggen masallaci a karnan Abawad babba ba, wanda an dauki hoton sa a duniya yana cikin manyan masallatai. Islamic Center ce babba, wallahi mace ce ta gina shi da kudinta. Mace ce ta gina, yar gidan babban malamin Qur'ani nan Halil Husari. Halil Husari tace babana ya rasu, me zan masa? Sai in gina masa katon masallaci da katuwar makaranta. Ni dinnan na sha zuwa ne sallah a masallacin, ina son dan ji karatu mai dadi, sai in tafi sai in dan zauna dan sha AC da sanyi, in dan yi kallo haka, in daddaga kai ni ma in kashe farkwatar ido na warai ko da gaske. Tace yanzu wannan mace ce ta yi. Allah ya ba mu mata masu dukiya da arziki. Allah ya ba ku kuɗi ku yi aikin Allah. Amin. Allah ya sa ki fi alhajin ma kuɗi. Amin. Yawwa, Allah kuma ya raba ku da shegiyar ruwa. Amin. Manzo Allah ya ce fa inna kunna aktharu ahli jahannama yawmal qiyama. La ilaha illa Allah. Na ce ku yawaita yin sadaka ne saboda ku mata ku ne kuka fi kowa yawa a wutar jahannama. La ilaha illa Allah. Mafi Allahu akbar, mafi. Annabi yace da yawa waɗanda za su shiga wuta su ne mata. Sai wata mace ta yi bub, wut ta tashi, tana cikin manyan mata a cikin su, tace ya Rasulullah, lima nahnu akthar ahli jahannam, me yasa mu mata mu ne muka fi yawa a jahannama? Ta tambaya Annabi. Kun ga wannan yana nuna ya halatta a rinka yin tambaya kenan. Duk wanda ya ji abin da bai gane ba a ilimi a karatu ya tambaya. Ba kamar yadda wasu ƴan bid'a suke faɗa ba cewa wai ba a tambayan malami, wai duk wanda ya tambayi malamin sa yace wai saboda meye, wai ba zai albarka ba. A'a. Annabi ya koya sabai duk abin da basu gane ba su tambaya. Da haka ke ma idan baki fahimta ba, daga hannu ki tambaya. Shi yasa duk inda malamai Ahlus Sunna suke karatu, za ku ga suna karatu kuma suna ba da tambaya lokaci. Ai karatun awa ɗaya ai tambayan minti 15 ko 20. To haka addini yake tafiya, saboda dole sai da tambaya. Ita wannan mata fa bata gane wannan bayani na Annabi. Tace ya Rasulullahi, saboda me mata ne suka fi yawa? Ke ma ina jin jikinki ya dan baki yaya aka yi haka? Sai Annabi ya ce li anna kunna tuksirna la'ana wa takfurna al-ashira. matsalar ku shine kuna yawan tayin la'anta bini bini Allah tsine maka yaro bini bini Allah la'ance ki kishiya bini bini a ba a san mace ta yawai ta tsinuwa ba a so ga butulci shine takfurnal ashir abokin zama mijinki cinki shanki shine cokalinki shine kwanukanki shine gadanki wane ne dinki duk komai ya caccanja miki a gida inda wadata ma da ke ake yawo a tafi umra a tafi aikin haji yana kyautata miki sama da yadda yake kyautata wa mahaifiyarsa amma insha Allah rana ɗaya idan ya miki wani abu na laifi na kuskure sai kin manta da mutuncin da ya miki na shekaru to wannan sababi ne da yake sa mata su shiga wutar jahannama ta muku abun arziki ba kwa godewa wannan wani irin abu ne yanzu duk hidimar da mijinki ya miki in wani larura ya sa kuka rabu a duniya ba mugu irinsa ko kika yaji ba wanda zai zagu a duniya irinsa to shi yasa kuna da wahalar shi a nimata in ba kwa zuwa makaranta da aka ku je makaranta ku gane cewa butulci yana kashi aure butulci yana kaimace wutar jahannama in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da aka da ya kawo aje a gode kuma ni ban ga laifin namiji da idan ya kawo ba a gode bai ya fada ba wai yana yi ne dan ai mai godiya ba la nuridu minkum jazaan wala shukura haka qur'ani yace ba ma neman sakayya a gare ku ko usi kun mana godiya dan Allah ne amma dan a koya wa mace ladabi idan an gabata godiya dan katta koya wa ƴaƴanta mata su ma su je su aure miji ya bayar ba za ta yi godiya ba to lalle ai mata fada a ce ke ba ki iya godiya ba an kawo miki abin arziki ba za ki ce kin gode ba yayi wa babanki hidima ba za ki ce kin gode ba yayi wa mahaifiyarki hidima ba za ki ce kin gode ba ke ma an miki abin arziki goma ta arziki ba za ki yi godiya ba an dan kawo miki ayan kaji lafiyayyu ban ƙararru ba za ki ce Allah saka da alheri ba namanki na miya baya fashi ba za ki ce kin gode ba duk lokacin da ya albashi sai ya duba sha'aninki ba za ki godiya ba ke haka kike bawanki ne da zai zo yana ta miki hidima ke baki iya cewa Allah saka da alheri ba to za ki kashe aurenki da haka anan gurin inkarin ni'imar da miji ya yi wannan butulci ne ana ma ra'aytu minka khairan qattu wannan kalmar mata kenan ni na ma taba ganin alheri a gare ka kwata kwata ban taba ganin alheri a wajenka ba kwata kwata ai ba kai mun komai ba kai yanzu in ban da larura ba ma kai meye ma zai sa ni aure ka inda ba dan mama ma na ta matsa mun ba wallahi ba zan aure ka ba irin ka sun fi dubu ina da su kuma yau in ka sake ni ina da samarin da zan aura butulci rashin mutunci wai miji ake gaya wannan kuma fa ƙarya take haka kuke faɗa wannan kufranun bin ni'ami ake cewa a larabci kafirce wa ni'ima butulci wa ni'ima irin wannan hali bai kamace ku ba ya ku iyaye na mata haka kuma namiji shi ma bai kamace ya zama mai wannan hali na butulci ba a cikin mazanku akwai wanda shi kuma bai iya godiya ba duk abin da zaki masa na kyautata ba zai ce wance Allah miki albarka ba akwai su ko babu su da yawa mace za ta zo ta caba kwalliya ta yi ado ta gyara jikinta ta yi komai amma wallahi mijin ya ganta ma ya yi dariya ta ji daɗi wallahi baki isa kallo ba ballantana ma ya buɗe baki ya ce ya ji daɗi ya gode ba sa yi sai dai ki gama kwalliyarki ki je ki ƙarata da aljanin gidanki amma shi dai ya ce ya ji daɗi a'a amma abun mamaki in kin duba wayarsa za ki ga hoton 'yan mata ba su da kyau ba su da fasali jarababban miji ya fi sha'awarsu ke ku ga ki 'yar masha Allah alaiki kina kyautatawa amma ina to wannan shedanci kenan daga waje daga wasu daga cikin mazaje yanzu miji zai zo yana so abu na abinci ai masa abun arziki matarka ta hidima ha kai ka zo da baki te abinci kala kala baki su ci har da santi su sada kwano su nemi ma a ƙara ta yi musu zoko, ta yi musu madara, ta yi musu kunin aya, ta yi musu drinks na kankana, ta kwaba musu wannan wa ake ce da shi dan gwanda da abarba da lemo da ake yanka nan mai shegen dadi da ake shan sa da chocolate nan, fruit salad ko ta masa mallan ta fidda shi kunya. Amma mutumin nan sai dai kide yana cewa kande zo ki kwashi kwanukan nan da Allah, iya abinda zai ga miki kenan, kande zo ki kwashi kwano. Amma kande nagode kin fidda ni kunya a wajen abokane na, wallahi ba yayi. Kuma ba abinda mace take so a duniya irin ta yi abinci kace yayi dadi, daga tsohuwar mata har karama. Kuma gashi namiji shi kuma yana son burgewa yazo da abokanansa a ci abinci a gidansa, ai santi sai rinka cewa ya yayi ne, yana wani daukan kanshi sai kace shi ya dafa abincin, aljihunsa ne kawai ya ji jiki amma ai ba shi ya dafa ba. Maza, dan Allah ku rinka yaba wa matanku in sun yi kwalliya da ado. Maza, dan Allah ku rinka yaba wa matanku in sun muku abinci mai kyau. Maza, dan Allah ku rinka yaba wa matanku in suna ladabi da biyayya wa iyayenku. Maza, don Allah ku rinka yaba wa matanku da yi musu addu'a yayin da suka kula da tarbiyyar ƴaƴanku. Maza, dan Allah ku rinka yaba wa matanku yayin da suka dade a gida ba sa fita yawo. Maza, dan Allah ku rinka yaba wa matanku, ku rinka yaba wa matanku, ku rinka yaba wa matanku, ku rinka yaba wa matanku. Allahu akbar. Wannan shine abinda mace take so, alal akalli ko da cin mutunci da zagi in ta yi abu na alheri a yaba mata. To amma mazan wannan zamani, mazan wannan zamani sai wanda Allah ya kubutar, ba su fiye son yabo ba. To ya za a yi, mata suna son yabo, maza kuma ba sa son su yaba. Amma shi fa yana so in yayi wanka ya cakare ki ce kai nawa ba magana yau, sai ya ce me kika ce ba? Eh, wai a dade meme ta, wai an ce wai nawa, wai ba magana yau, ma'ana ya hadu kenan. Wata yayi wankan, yayi wanka, yayi kwalliya, zai fita ta zo ta samu bayansa ta dan bugi kafadarsa ta ce to kadda in ji ka tafi zance, kada wannan kwalliyar a ji a nuna wata. Sai yayi dariya ya ce ai lokaci bai zo ba tukunna. Ashe in lokaci ya zo zai tafi kenan. Suna so a yaba musu, suna so a kula da su. Manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi, duk wanda yake so a yi masa abin alheri na ƙware, to shi ma ya rinka yi wa wani. Wannan hadisi ne ingantacce, tabbatacce. Da haka dan Allah mu rinka kulawa da matanmu, muna faɗan alheri a gare su. Wannan yana daɗa riƙe aure ya zaunar da shi. Ni dai da nake magana a gabanku, wallahi ba zan iya irga muku adadin fatawa, tambaya wani lokacin da kuka mata da suke mun akan matsalan, tace ni wai malam, wai maza kan duk haka suke. Nace kamar ya, tace ni fa tun da nake mijina wallahi ban taba yin wani abin kirki yazo yaba mun yace kin yi ƙwarai Allah miki albarka ba. Tace wallahi a'a. Tace amma ba zan iya irga ma sau nawa yake ce Allah tsine miki ba. Eh, bakin sa kamar reza ba dadi. Nace ba haka maza suke ba, ke dai nakin ne dai Allah ya darbe ki da wani guga gashi nan sai addu'a. Tace ba a yabo, ba godiya, ana azumi, ya gaji ya zo ya kwanta tun bayan la'asar kamar ba zai shura ba, mu kuma muna kitchen muna cikin wahala tun azhar. Wallahi mata suke shiga kitchen ba sa azumin ne su, ku ban ansa da Allah. Amma namiji ba za ki ganshi a gindin bishiya yana nan yana tamir gini duba mu kwalfe na wani zama shawarwa ne ko an kusa. Amma matarsa tana kitchen ta surfa, ta yanka kankana, ta fere gwanda, ta yanka lemo. In fa mace ta zo yankawa mijinta lemo fa, sai mata kwakwale ƴaƴan lemon ta yanke masa wannan soso-soson na lemo, ta bare masa, ta ajiye mai, ta gudutsura masa, ta dafa tuwo. Wata adadin a wannan yamman take yin tuwon sahur, ta tuka tuwo, ta yi shinkafa da miya. Ai muna ganin mata irin kokarin da suke yi wallahi. ta soya doya da kwai, ta soya dankali, ta yi wainar kwai. Saboda Allah fa, a kawo mata naman kai, ta dafa shi, ga naman kaza, shi ma ta dada gyarawa, ga can a gefe naman tolo-tolo, shi ma ta je ta gyara. Duka ba a rana ɗaya ba, amma yanzu mutum ya zo kawai sai ya zo ya zauna a falansa ya miƙe ƙafa, ke dalla ina suga? Yanzu Alhaji duk abin da aka kawo baka gode ba, sai dan ba a kawo suga ba sai kawo fada? Na manta ban gaya miki ba, wani namijin har awara ake masa da magarba, a dafa a soya mai awara a soya masa kosai, duk mace ɗaya fa take wannan a kitchen ɗaya. In ta ci sa'a ta samu mai dan taimaka mata, wai ita ba ta jin yunwa? Ba ta jin ishiruwan? Kuma wallahi karki tona ko, ba mamaki tana ma shayarwa, ana cikin wannan yaro zai zo kuma yana kuka ta kama ta ya tsotsi nono ya sha, ta ba da ƙarfin jikinta. Amma abin mamaki, kullum mace abinda take so ta burge mijinta, ta kawo ya gani, ya yi addu'a, ya yaba. Amma Allah ya jarabi mijin Bahaushiya, mijin Bafulatana, Allah ya sauke, ba sa yabawa. To ina aure zai zauna lafiya? In ƙara musu ko in basu haka? A tausaya musu dai ko? Allah ya sa mazan musu gyara.
Amin.
Allah ya raba su da inkarin ni'ima da mutunci da aka yi musu.
Amin.
Na sha ya baku labari, ko mutum da tijo ne tsoho, wallahi yana son matarsa mai kyautata masa, kuma yana yabawa tunda shi kan shekaru sun kama shi, kuma ya san ya kamata. Wani dattijo ya auri wata mata tsohuwa, shi ma tsoho, amma yaran gidan kadai sun gane irin soyayyar da wannan tsofaffin suke yi, wato hankali bai zai dauka ba. Me yake faruwa? Ƴaƴan gidan ne da jikoki suka gane. Wata ran ita tsohuwar matar, saboda tsabar tana kulawa da shi, ta yi tafiya. Dattijo ba sai kama zazzabi ba? Ciwo, rashin lafiya, a je a duba shi, a gwada jini lafiya lau. Zazzabi baya abun nan. Sai wasu suka ce, tsohon nan fa ku dawo masa da matarsa. Wallahi tsohon nan da ba a dawo masa da ita ba, wata ran ba sai aka ga ya hada kayansa ya tafi tasha ba. Aka ce baba ina zuwa, yace zan je in dauko matata. Aka yace wallahi tunda bata dawo ba, ni kam zan bi kadunta. Da gaskiyarsa ai. Yaje ya dauko ta ya dawo da ita, tunda ya dawo da ita bai sake wani zazzabi ba. Saboda kula. To idan yazo kullun sai ya rinka yabanta, sai a rinka sukan sa, shi ta mallake shi, ta gama da shi, kullun yabanta yake yi, ba dole ya yabe ta ba. Duk dan da yake shan nonon uwarsa tana kula da shi, ya mata tumbudi, ta gyara shi, ya mata kaza, ba dole ya makale uwarsa ba ko ta dake shi sai ya dawo. Da haka ku kyautata wa mazajenku, ku kuma maza ku rinka yabawa. Baka isa ka fadi falala da darajar bace a gida ba. Ai shi yasa aka ce ku mata in babu ku a gida ai matsala ne. Wallahi gida kufai yake zama. Duk mutum yanzu musamman mai mata daya, in matarsa ta tafi wai biki sati biyu, dan Allah ku rufa musu asiri masu mata daya, ku daina tafiya biki sati biyu yayyawa. Gigita suke wallahi. Sai kiga wata ran ya fito da hula a karkace haka, saboda ba mai gyara masa. Amma in matar tana nan fa, sai ta ce dan gyara, duba ka gani. Ya fito, watakila ya sa warin takalmi ma bai sani ba, watakila ya fito riga a juye, ya fita asubahi da rigar bacci a juye, saboda ba mata a gidan. Ita ce take gyara shi, ita ce take mai kaza. Ba girki, wani matar ta tafi ta bashi, ya zo yana ɗorawa, ya ce tab, lalle dole mu kula da mata, in dai haka girki yake da wahala, to na daina wulakanta matata. Taliya wallahi sai ta gagare ka dafawa. Taliya. wallahi shayi namiji ya tsaya hada shayi wallahi sai zama mai wahala da ko madara da ko suga da ko kofi da ko cokali kin ga wannan je ka dauko ba fa kowa yake iyawa ba gaskiya amma in kana da matar ka zama kawai zakai ka dora daya akan daya sai ka ci shayi wallahi kuma a kawo ma can kuma ba zai mai magana da karfi ba sai ci jalof din taliya a kawo masa kuma duka halalle Allah ya halalta masa yace ki kawo ruwa bayan kin kawo ruwa yace zoko kai maza suna sha'anin su amma duk da haka ba za su gode ba don Allah ya kamata a koya musu malamai ku yi wa maza wa'azi su rinka kyautatawa matan su su rinka yabawa yawa koda mace ta bata maka rai lalle dai ka rinka yabawa kuma duk wacce matarsa ta kawo mai abinci ya kula da ita in ta kawo sai ta koma gefe tana kallo haka ana kallon bakinka ana kuma duba yaya kake loma sai kaga ana ta kallon ka nema ake kace Allah ya saka da alheri kai kuma da butulcinka baka iya fada ba ina fata ana fahimta da Allah ku daina wulakanta mata ko kin yaba musu akan ainihin abin da suka yi muku to abu na 12 almubazzaranci mace mai almubazzaranci aurenta baya zama at-tabzir Qur'ani yace wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura shine malamai suke cewa tarafu zauja alladhi nashat alai almubazzaranci da mace ta gino a gida kiga mace mai almubazzaranci ba a kulawa da mai ba a kulawa da manja ba a kulawa da kaza ba a kulawa da dakin kwanciya ba a kulawa da omo ba a kulawa da sabulu sabulun wankanki sai ki ta zuba masa ruwa ki bashi a cikin ruwa ya ta rozayewa idan an sai miki sabulun omo ai sabulun wanki in kin gama wankin sai ki bashi a cikin ruwa kafin awa daya ya rozaye saboda baki da tausayi akwai matar da idan tayi abinci da man gyada wallahi sai an tsiyaye man gyada saboda almubazzaranci mai ne a kwance kawai kuma namiji man gyada kashe namiji yake yi ba gata kika mai mijinki ba dan kin tila mai man gyada manja ne ma da dan dama dama ya fi lafiya in ta sa maka sugar a shayi sai ka zubar ba dadi malama ba a son suga yanzu ai ba a son shan suga da yawa kadan kadan ake sawa ba a son shan gishiri da yawa duk mace wayayya mai abinci wasu matan ma ba sa sa gishiri abinci magi kawai ya isa saboda gishiri hadari ne a rayuwar dan adam musamman a rinka cin sa musamman masu hawan jini ko wanda suke boda sun kusa su kamu da hawan jini gishiri kadan kadan ake amfani da shi sai wurin da ake so amma yanzu magin yau da ake da shi ma duk akwai gishiri a ciki dan haka in kin yi abinci ba sai kin sa gishiri ba magi ma ya isa in kin bude magi zagi akwai fari fari duk gishiri ne a ciki to me yana zuwa ki bunka gishiri a cikin abinci so hatta gishirin ma sai an yi almubazzaranci wani ya zo gidansa wajen wanke wanke tarar da sala salan taliya ga miki an ci yara sun rage an zuba mata ruwa kawai ana kora ta a kwata wata fa kwatan gidanta kullun kaji ne a kwatan gidan ita kuma ta nan take samun lada saboda shinkafa da suke zuwa suna caccaka zubarwa take yi wata wanke shinkafa kawai in ta zo sai ta zubar da wajen kwatan kwanan shinkafan da kokarin cire duwatsun ciki sai ta zubar da shinkafar wata tsuntar wake bata iya ba bata da kulawa sai ta tsince wake tana zubarwa akwai matar da saboda almubazzaranci wai in ta yi amfani da mai sau daya bata kara amfani da shi kamar an kawo mata man gyada ko man controller idan ta soya dankali da shi za ta soya doya to sai dai ta zubar da shi kware kuwa ba sa yi ita ta ce ba ta yi banje ba banda akumo ko to wannan talauci da ya fado mana wannan gari Allah ya yi mana shi akwai wadanda suke yi ko idan ta soya nama in dai ta soya nama da shi, kun ga ta yi amfani da shi ko? To dan za ta soya dankali ko za ta soya waina, ba za ta sake amfani da shi ba. Wannan wani mai gida ne yake gaya wa wani, yace ai shi matarsa ai haka take masa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan almubazzaranci idan miji ya gane to zai iya rubuwa da ke in baki daina ba, musamman a wannan lokaci da kudi suke da wahala, musamman wannan lokaci da kayan abinci yake da ainihin wahala. Da haka dan Allah ya ku iyaye na mata, ku daina yawaita abinci yayi yawa sama da bukata, sannan ku daina sa masu muku hidima suna almubazzaranci. Yanzu wata ita fa ko kitchen din bata zuwa, yar aiki take sawa ta ji, sai ta ɗebi magi 20 ta zuba a miya, man gyada a zubar da shi. Musamman idan kika samu yar aiki muguwa, wallahi a wajen wanke-wanke za ta rinka shekar miki da man gyadanki, sai dai kiga jarkata ƙari. Wata kuma yar aikin tana da dan buhunta da take zuwa da ledanta, da ta zo sai ta rinka tsiyaya tana zubawa, shi kuma mai gida sai dai a ta ce masa ya ƙare. Bai da kyau ko a bari yara kawai su je, wai yaro ne zai shayi, zai hada shayi, sai ya je dauki gungunin madara ya rinka cika cokali yana lodawa, haba malama. Shi yasa wani mai gida ya burge ni da yazo da yar madararsa, gungunin madara, yace duk ran da za a sha shayi shi zai, shine mai zubawa shine mai zuba madarar. Yazo aka zo yara sun zo, kowa ya kawo, kowa ya kawo kofinsa, uwar gida ta kawo nata, yara ma suka kawo, ya bude gungunin madara, sai ya bude kofin yaro, sai ya sa rabin cokali, ta shiga ya ishe ka. Baba wallahi bai isa ba ka kara, ta shiga tafi na ci ya ishe ka. Duk yara ya sa musu rabin cokali, rabin cokali. Uwar gida fa kawo naki, tunda ke uwar gida ne ba za a sa miki cokali guda, ya sa mata cokali daya. To nasa ba sai da ya zuba cokali hudu. Yaya aka yace to ba ni ne mai gidan ba, ya zuba, yace duba min yayi kauri, yana da karawa shi shayin sa, yana shan sa ne kitabar haka zaki ga yana yana rawa. Eh yace ku rabin cokali, ke uwa cokali ɗaya, ni kuma cokali uku hudu, haka za a yi. Wannan mai gida ya so kansa kuma bai adalci ba, amma me yasa? Watakila saboda almubazzaranci. Akwai mai gidan da in ya sayo gwangwanin ko kwalbar man gyada, in ya sayo ta a gefen akwatin sa na kayan sa yake aje man gyadan sa, duk komai zai bayar, zai bada magi, zai bada citta, zai bada kaza, amma man gyadan yazo sai ya taho da shi daki, yace duk da zaki abinci ki zo in tsaya miki kafin in fita. Da aka mace za ta taho da dan kwanon ta, za a zuba mata man gyadan da za ta yi amfani, sai ya dauko gefen akwatin, sai ya dauko kwalbar sa, sai ya tsiyaya mata ya daure, sai ya ce to kin ga iya nan nan na tafi na bashi, in na ga ya ragu to zaki sha damuwa. Me yasa? Ya lura ana masa almubazzaranci, ba ya ba nayi ba, ba na ce yayi daidai bane, amma wani lokacin yanayi yakan sa namiji a dolan dole ya canja matarsa mu'amala. To gashi nan abubuwa da yawa masu matsaloli, gobe sai mu karasa kawai insha Allah. Abinda na faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda nayi na kuskure ko tuntuban harshe, Allah ya mana afuwa ya yafe mana. Ina fatan za ku rinka gyara waɗannan ɗabi'u da ake gaya muku a gidajenku, don saboda ku samu zaman lafiya, ku samu kwanciyar hankali tare da mazajenku. Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka, Allah shi muku albarka. Ni ma mai wa'azin, Allah ya mu albarka, da sauran yan agaji da suke tare da mu, mazanmu da matanmu duka, Allah mana albarka. Waja'alna mubarakina aina ma kunna. Yan social media wai su ma sun ce a musu addu'a, to ai kuka masu albarka ne tunda ku kuke yada karatun. Allah su ma ya muku albarka, Allah ya bamu dacewa. Gobe insha Allah alƙawarin mu karfe 8:00 na safe a zo da wuri insha Allah ta'ala, saboda gobe da wuri zamu tashi a karatu. Eh insha Allah, sai garilawa anani ko ta wada makaraji, ta bala dokan mahajja, ta bala doka gara da jula subahi, sai dina sai janga qur'ana. Allah hukku in jam Allah windu baraji, Allah hoinu mo wanaki da Allah hukku mu jam, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.